This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar, 14 ga watan Yuliyan shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Ghana dangane da yunkurin kashe tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump.
Yankurin kisar gillan da aka yi wa tsohon shugabar Amurka Donald Trump zai janyo hannu a gogo baya a fannin zurfafa da bunƙasa da kuma inganta mulkin demokuraɗiyya a ƙasar Amurka da kuma fadan albarkacin baki da walwala da kuma 'yanci na demokuraɗiyya a faɗin duniya.
Bayan nan muna tafa da ra'ayoyin wasu 'yan ƙasar Kamaru, sannan mu dawo kuma mu ji wasu 'yan ƙasashen Afirka da ke zaune a Amurka kan wannan yunkuri na kashe tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump. Har ila yau muna tafa da hira da wani ba Amurke dan asalin Najeriya kan yunkurin kashe Donald Trump. Yau ba za mu samu damar kawo muku shirin kallabi ba, saboda shirin kacokan zai mai da hankali ne kan yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka kuma dan takarar shugaban ƙasar na jam'iyyar Republican Donald Trump. To amma fa sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna daga bakin Baba Yakubu Makeri.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Ana sa ran a wannan mako ne jam'iyyar Republican za ta ayyana Donald Trump dan takara a hukumance, kwanaki bayan da ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin kashe shi a wani taron gangamin siyasa. Tuni aka karfafa matakan tsaro a garin Milwaukee wanda ke daukar bakoncin babban taron na Republican. Hankali dai ya koma a garin na Milwaukee, inda za a tabbatar da Trump a matsayin dan takara a jam'iyyarsa a wannan mako. Tuni aka tsaurara matakan tsaro gabanin isowarsa a wurin. James Hauser, ba Amurke mazaunin garin na Milwaukee, ya ce yana tunanin abubuwa za su ƙara yin tsanani, kuma yana nufin za a rufe hanyoyi da dama idan shugaba Donald Trump ya zo. Ita ba Laura Brigade, wakili, ya ce a jihar, wato da ta isa jihar Tennessee domin halartar wannan babban taro, ta ce tana tsammanin komai zai kasance a cikin kwanciyar hankali ba tare da damuwa ba, sai dai akwai bukatar a ƙara yin taka tsantsan. Hamas ta faɗa a yau Lahadi cewa tattaunawar tsagaita buɗe wuta na ci gaba da gudana. Kana kwamandan sojan kungiyar yana cikin koshin lafiya wuni guda bayan da sojojin Isra'ila suka auna Muhammad Daif a wani gagarumin farmaki ta sama, wanda jami'an lafiyan yankin suka ce ya kashe akalla mutane 90 ciki har da kananan yara. Ba a san halin da Daif ke ciki ba, bayan da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a daren jiya Asabar cewa babu tabbas game da lafiyar Daif, kuma harin ya kashe wani ko harin ya kashe shi. Wakilan Hamas ba su ba da wata shaida akan lafiyar shugaban nasu ba, wanda ya shirya harin ranar 7 ga watan Oktoba da ya janyo wannan yaki. Ma'aikatan tsaron Isra'ila ta sanar yau Lahadi cewa an kashe Rafa Salama, kwamandan Hamas da wanda Isra'ila ta kwatanta na hannun daman Daif a harin da aka kai a jiya Asabar. Salama shi ne kwamandan rukunin Hamas a Khan Yunis. Sanarwar ba ta yi ƙarin bayani ba akan halin da Daif ke ciki, wanda Isra'ila take tsananin farautarsa kuma ke wasan ɓuya da ita tsawon shekaru da dama. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi, rundunar sojan ruwa na kasashen China da Rasha sun fara wani atisayen soja na haɗin gwiwa, a cewar ma'aikatan wato kamfanin dillancin labaran China na Xinhua, kwanaki bayan da NATO ta kira Beijing da wacce take rura wutar yaki a Ukraine. Ma'aikatar tsaron China ta faɗa wata sanarwa cewa a cikin wannan lokaci rundunar kasashen biyu sun yi sintiri a yammaci da kuma arewacin tekun Pacific, kuma wannan atisayen bai shafi batun ƙasa da ƙasa ko na yanki ba, kana bai auna kowa ba. manufar wannan atisayi da wanda aka fara a yau Lahadi a Gwandon da ake kuma sa ran za a kammala a tsakiyar watan Yuli ita ce gwada karfin sojan ruwa wurin dakile barazanan tsaro da kuma tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya da ma yankin inji ma'aikatan yada labaran kasar China CCTV a jiya Asabar inda ta kara da cewa atisayin zai hada da dakile na'urorin kakkabo wato dakile na'urori na wato masu linzami da kuma hare-haren teku da ma na sararin samaniya. Shugaban babban jam'iyyar gurguzu ta kasar Nepal da ake kira Kadga Prasad Oli ya zama prime minister kasar a yau Lahadi biyo bayan rushewar tsohuwar gwamnatin hadakan kasar. A cewar wata sanarwa daga ofishin shugaban kasa, Oli zai dauran tsuwar kama aiki a gobe Litinin. Oli shi zai jagoranci gwamnatin hadaka da ta hada da Communist Party of Nepal da kuma Nepali Congress Party waɗanda ke zama manyan jam'iyyu a ƙasar ta Nepal. Wannan ne dai karo na hudu da Oli ke zama wato prime minister na Nepal. Tsohuwar gwamnati ta wato da Pushpa Kamal ke jagoranta ta ruce ne a shekaran jiya Juma'a bayan da jam'iyyar Oli da ke cikin hadakar ta janye taimakon da take yi ma hadakar ta kuma koma wani sabon haɗin kai. Mahaukaciyar guguwa dai tana barna ga kowa amma manoma su ne suka fi huskantar bangare mafi muni na mahaukaciyar guguwa. Guguwar Beryl bata bambanta ba da sauran guguwa da aka sani. A makon da ya gabata guguwar ta lalata amfanin gona kana ta haɗiye zomaye da kaji ta halaka awaki ta kuma jefa dawakai cikin mummunan hadari na kamuwa da cuta da kuma lalata garken shanu sai kuma dauke wuta na tsawon lokaci da ya haddasa cikas wato babban cikas ga masu kula da dabbobi.
Baba Yakub Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu daga Ghana yayin da shugabannin kasashen duniya suke yin allawa dai da kuma bayyana damuwarsu kan harin da aka kaiwa tsohon shugaban Amurka Donald Trump a wani gangamin siyasa a jihar Pennsylvania. Da ya yi sanadin mutuwar mutane biyu tare da jikata wasu biyu. 'Yan Ghana sun yi tsokaci kan wannan al'amari musamman idan aka yi la'akari da karatuwar zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a kasar wanda ya sa kasar cikin yanayi na gangamin siyasa daga 'yan takarkaru. Daga Akara ga rahoton da wakilinmu Idris Abdullah Bako ya aiko mana.
Kamar yadda hukumar tsaro ta FBI ta bayyana, sunan mutumin da ake zargi da yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump shine Thomas Matthew Crooks, kuma dan asalin yankin Bethel Park a Pennsylvania mai shekaru 20 da haihuwa. Wannan harin da aka kai wa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican shine lamarin da ya ja hankalin duniya a halin yanzu domin matsayin kasar wurin daga demokradiyya duniya. Haka kuma al'ummar Ghana suke tsokaci kan abin da ya faru domin makamancin yanayin siyasar ta da kasar Amurka a halin yanzu na karatuwar babban zabe na kasa inda jam'iyyun siyasa da 'yan takara suke gangamin siyasa don neman ƙuri'un jama'a. Yunus Salahuddin Banjo mai sharhi ne kan harkokin yau da kullum yace lokaci ya kai da kasar Amurka za ta ajiye doka kan yawan makamai a hannun jama'a.
Lamarin America game da batun kashe-kashe da rika makamai wani abu ne da yake gaskiya ya zama ruwan dare ga magari. An bari individuals weapons ya shiga hannayen sosai daga kasar American da yake ya kamata a yi regulate irin weapons da ke hannun mutane daga America. An fara da yara kanana daga schools ka ji nan an kashe kaza nan kaza ya shoot kaza gashi yanzu ya kai ga ainihin high profile assassin attack ko target wanda yake ya kai ga former president United States of America da assassinating shi. To ka gani wanga yana da ainihin bukatar a sa ido sosai. Mu muna sa ido da kullum muna jin labaran da ke fito kusa America mun doki America kasa ne wanda yake suna da kwarewa cikin demokratiya. Shi yasa manya kamata sa ido a duba gyara lamarin tsaro America.
Isa Mera Gujibril Abbas ya ce wannan yunkurin kashe Donald Trump zai mayar da hannun a agogo baya kan bunƙasar demokradiyya a duniya.
Ni na ra'ayin dangane da wannan yankurin kisar gillan da aka yi wa tsohon shugabar Amurka Donald Trump zai janyo hannu agogo baya a fannin zurfafa da bunƙasa da kuma inganta mulkin demokradiyya a kasar Amurka da kuma fadan albarkacin baki da walwala da kuma ƴanci na demokradiyya a fadin duniya. Lura da cewa kasar Amurka ana kallonta tankar wato jigo ce na bunƙasa mulkin demokradiyya a kasashen duniya. Tsohon shugabar Amurka Ronald Reagan shi ma ya fuskanci irin wannan yunkurin a 1981 kuma wannan ne ya kai ga samun nasaransa a wato a karo na biyu a siyasar kasar Amurka. Sabili da haka wannan yunkurin kisa da aka yi wa Donald Trump babu shakka zai tasiri akan sakamakon zabe na shugaban kasar Amurka wanda ake sa ran shiryawa a ƙarshen wannan shekarar.
Sunana Maryam Muhammad, wannan abun a jajantawa shi din takar shugabancin kasar ne wato Donald Trump game da abin da ya same shi a Pennsylvania. Sannan na biyu kuma mu a wajenmu za mu iya cewa gaskiya wannan abin takaici ne a ce yau an waye gari cibiya ta demokradiyya wacce take takama da tsari na demokradiyya a ce a yau din nan a bangaren ta aka samu irin wannan duba da cewa yawanci kasashen duniya musamman ma nahiyar Afirka suna koyi ne da kasar Amurka idan ya kai zance na demokradiyya. Kuma idan ka duba nan da wasu ƴan watanni kaɗan ƙasashen Afirka da dama ana nan ana shirye-shirye na zaɓe da za a yi na shugabancin ƙasa. Hannan ƙasar Ghana cikin wannan daga watan Satumba har zuwa watan Disamba na wannan shekarar. To kaga mu kuma ƴan Afirka akwai mu da kwaikwayo. Da zarar muka ga abu ya faru musamman ma indai tafiya ne na kan na harkar siyasa muka ga ya faru a ɗaya daga cikin ƙasashen turan nan musamman ma dai Amurka, to zaka ga ya zama abun koyi ga ƙasashe na nahiyar Afirka.
Shugabannin duniya da suka hada da Burtaniya, Faransa, Ukraine, Canada da Japan da sauransu sun yi Allah wadai da wannan hari tare da bayyana jajan abin da ya faru da kuma fatan alheri ga tsohon shugaban kasa Donald Trump. Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako da wannan rahoton. Daga Ghana kuma za mu nufi ƙasar Kamaru inda ƙwararru da sauran jama'a ke ta bayyana ra'ayoyinsu kan wannan yunkurin kisan wani babban ɗan siyasa Amurka. Bari mu za ku ɗaya gefe mai mantu Sadauta Shigo.
Ina tare da babban ɗan siyasa na nan ƙasar Kamaru wanda ke jam'iyyar adawa na SDF Social Democratic Front kenan, sa'annan kuma mai fashin baki a lamuran duniya na yau da kullum. Alhaji Lida Nash, me za ka iya faɗa game da wannan lamarin da ya faru a can Amurka kuma yaya wani tasiri zai iya yi ga siyasar nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya?
Wannan dangane da abin da ya samu tsohon shugaban ƙasa wanda tsaya takara kuma na neman sabon kujera na shugaban ƙasa Amerika abu ne da ba wani ɗan siyasa ko ko ba wata ƙasa wanda ake siyasar demokrasiya da za ta yaba wannan al'amarin ɗin. A ganin mu ƴan siyasa nan Kamaru abu ne da bai yi kyau ba sam ƙwarai da gaske, inda ya kasance ma gaskiya ne waɗansu ne suka nemi su kashe shi domin tsayuwar shi takara. To kakin gabin ba zai yiwu ba, ba zai yi gaskiya ba, ba zai wani tasiri ba kuma da kaman wuya. Amma abin ba zai ba mu mamaki ba tunda kika ga cewa yanzu haka wato neman takaran ya nisa da kaman wuya a ce za samu wani a sashe tsaya takara. To wannan abin ya kawo rudani.
To za mu je mu ji daga bakin wasu ƴan Kamaru game da ainihin yunkurin kisan gilla da aka yi ne ya yi wa tsohon shugaba Donald Trump.
Gaskiya wannan abu da ya faru za mu iya cewa kamar abun kunya ne a demokuraɗiyya a ce tsohon shugaba kamar Donald Trump kuma wanda duniya tana ji maganansa akan matsayin waye shi na a ƙarƙashin wannan yakin neman zaɓe da ya tafi a Pennsylvania, wanda kawai abin mamaki yana tsaye sai aka ga harbi gefen kunnin shi na jini, kuma kamar yadda hukumomi suka ba da sanarwar cewa wanda ya yi wannan harbin ma ya mutu, kuma wani majiyan ya nuna cewa matashi ne ɗan shekara 20. To saboda haka ga gaskiya ƙasashe irin su Amerika wanda a ce a harkar demokuraɗiyya da su ne muke koyi a duniya, to a ce kuma haka na faruwa, to gaskiya akwai abin mamaki da kuma abun ban takeici. To idan America irin haka yana faruwa, to kaga irin kasashe namu masu tasowa irin kamar su Kamaru, su Najeriya da makamantansu Afirka dai gaba ɗaya a harkar siyasa.
A kasha wannan yunkurin kisan Donald Trump da aka yi ba abun mamaki bane a guri na, saboda mu duka mun san yanayin da campaign yake gudana a ƙasar Amurka, yanda dukkan al'amura suke nuna cewa in har aka yi zaɓe Donald Trump shi zai ci wannan zaɓe. To kin ga galibin wato establishment Amurka ba sa daukan wannan abin da kyakkyawan fuska, saboda siyasar Donald Trump siyasa ne da dewa daga cikin su bai musu daɗi.
Ra'ayoyin wasu 'yan ƙasar kamar kenan da mai mantu Sadauta Jiyo mana. Har yanzu dai kan batun yunkurin kashe tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da aka yi a wani gangamin yakin neman zaɓe da ya gudanar a garin Butler na jihar Pennsylvania ne. 'Yan Afirka mazauna Amurka sun bayyana ra'ayoyinsu.
Assalamu alaikum, sunana Abdulbasit Nuhu Abbas, mazaunin Amerika Bronx, New York. Gaskiya wannan al'amari ne wanda yake zai kawo cikas kwarai a zaben da za a yi a wannan kasa na Amerika. Na jin gaskiya wasu shekaru da suka wuce muka ji irin abu aka yi na faruwa. Gaskiya abu ne wanda yake akwai tashin hankali kwarai, saboda Amerika kasa ce wanda ake koyi da ita wato ta fannin demokrasi, sai kuma a ce yau wayanda ake koyi da su ga kuma abin da ya same su, to yanzu yaya wannan al'amari zai kasance. Saboda haka ruku da muke ma Ubangiji ya sa kada wannan al'amari ya zama cikas insha Allah. Allah ya kawo saukin wannan al'amari.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne Muhammadu Laminu Ali na gidan Baba na Kwaro. Gaskiya a ra'ayina game da waton harin da aka kai ma tsohon shugabar Amerika a Donald Trump ba daidai bane, saboda waton ya je daidai inda yake neman goyon bayan jama'a daga Pennsylvania wannan abin ya faru. To amma kaga ya dace ne da shi da duk wanda ke takara su sani yanda za su yi su jawo hankula a sake dokoki da ya danganci yanda ya kamata mutum ya sai bindigogi. Shi sa su da kansu abin da ya faru mai ba daidai bane, amma in ka duba wai alura ke tono galama. To ka gani ire-iren haka ba daidai bane, yaro karami mai shekara 20 yana rike da babban bindigan da yake ɗan sanda ko soja ya kamata yana da shi ya zo ya farmai. To Allah dai ya sauwaka, amma ya kamata shi ma wani ya zama mai babban darasi in ya zama shugaba irin abin da zai yi, matakin da ya kamata ya doki wurin kiyaye mutane wurin samun bindiga kai tsaye.
Sunana Abdullahi Aliyu Hadeja ne, mazaunin jihar Texas ne, gundumar Houston. So abin da na fahimta da wannan attack din da aka kai wa Trump na Pennsylvania shi ne yaran ka ne mai iwa, shi yana ganin ya sauka daga wani tsari ne, ya fara fita wani wuri, shi ne ya sanya yi wannan attack din. Kuma wannan attack din abinda zai haifar a siyasar Trump ko in ce a siyasa a zaɓe mai zuwa na gaba zai samu tausayawa, za a tausaya masa sosai, mutane da yawa za su tausaya masa, because akwai waɗanda su suna nan kan katanga kawai zaɓe suke ba su da party. To waɗannan za su iya tausaya masa su zaɓe shi don wannan, ko kuma su je suna yin sa. Sannan kuma sauran 'yan party din ma da yawa za su tausaya masa akan abin da ya faru. To idan ya samu wannan kuma zai samu karbuwa. Dama kuma akwai matsaloli da yawa, waɗansu 'yan Democrat din su da kansu suna ganin kamar Joe Biden ya yi tsufan da bai kamata ya zama shugaba ba. To ni abin da nake kallo kawai wannan harbin zai kara wa shi Trump farin jini ne a idan masu zaɓe.
Sunana Idris Alkali, mazaunin Washington. Gaskiya abin da ya faru da tsohon shugaban ƙasar Amurka jiya filin neman zaɓen da yake yi da wani yaro ƙarami haka ya fi shi, abin da gaskiya bai yi kyau ba. Mu da muke zauna a nan Amerika abin ya ba mu tsoro gaskiya, kuma abin gaskiya zai kawo cikas yawa kan zaɓen da za a yi. Mu dai kawai muna fata mu gani dai an gama zaɓen lafiya,
kuma kada ya kawo mana wani tashin hankali. Gaskiya abin da kawai ne zan faɗa kan wannan abu da ya faru da yake nan. Kun ban tsoro ne sosai sosai. Kuma ya ne ne yaro karami ya yi wannan abu. To gaskiya zai shafe mu sosai 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 mu da muke zaune cerani a nan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Labo Ahmadu Abdulbukka daga jihar New York ta Amerika. Ra'ayina bisa kan harin da aka kai mu tsohon shugaban kasa Donald Trump bai zo min da mamaki ba. Domin mutane da dama suna son a taka mai birki game da zuwa takara zama shugaban kasa, amma an kasa taka mai birki. Lalle wanga hari da an haka mai ya iya ya taba siyasar kasa Amerika da zabi mai tahe duka don siyasa ta riga ta canza zani.
Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumdumansu. To a ci gaba da kawo muku martani da sharhi kan yunkurin kashe tsohon shugaban kasa Amurka kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump lokacin da yake jawabi ga dandazon magoya bayansa a garin Butler na jihar Pennsylvania a ranar Asabar. Shi ma Hassan Sallau Jibiya, wani mazaunin Amurka mai sharhi kan harkokin yau da kullum a hirarsa da abokin aikinmu Ibrahim Garba, ya fara da ƙarin bayani kan irin halin da Amurka suka shiga.
To Haji Ibrahim, wani alamari ne wanda za a ce mai ban tsoro. Amurka suna cikin wata irin damuwa da ainihin shiga cikin wani irin yanayi da inda ka je za ka ga mutane wato kamar dai babu laka a jikinsu, kowa je irin jiki ya yi sanyi ɗin nan. Gaskiya abu ne mai tada hankali, tunda wato rabon da a ce an samu irin wannan labarin sama da shekara 40 kenan da aka ce an kwatanta halbi ko kashe wani shugaban kasa na nan Amurka, wato tun Ronald Reagan da aka halba a wani bakin wani hotel a Washington DC a 1981.
A matsayinka na ɗan Amurka, me kake ganin wannan zai haifar ga siyasar ƙasar?
To, za a ce abin ya ƙara ƙazanta. Siyasa an ce ba gaba ba, amma yanzu wato ta ma wuce gaba har an kai ga wato wasu har suna ganin cewa bari su ɗauki makami, su ɗauki doka a hannunsu, su yi ƙoƙarin kashe wani ɗan takara. So, ka ku ga abin ya ɗauki wani yanayi da kuma hanya da ba za ta kai mu gagashi ba. Dole ne a san so ta lafuzza, in ba haka nan ba za a iya samun irin wannan tunzura a kai, wanda kuma ka san yadda kuma makamai suke yawa a Amurka. Kowa yana da makami, kowa yana da makami. In aka tunzura mutum kawai sai ya ce bari ya ɗauki bindiga, abin ya zama wani irin annoba. Wannan abu ba daidai ba ne babbar ƙasa kamar Amurka da ake ganin cewa demokradiyyar ta taga wuta. Ya kamata kasashen duniya su yi koyi da su. Yanzu gobe idan Amurka ta je wata ƙasa ta wannan kasashenmu na Afirka, suna cewa ai ku yi kaza, ya kamata ku yi kaza, sai a kalle su a ce da wani bakin za ku magana.
Kana ganin wannan al'amari zai shafi matsayin Amurka a duniya dangane da batun demokradiyya?
Kore kuwa, kamar yadda na ce, yanzu ita Amurka ai kaga ba ta da bakin magana. Yanzu alal misali, duk inda aka yi zaɓe za ka ga su ne bayan wato sa hannu akan wato takardun zama lafiya, a yi zaɓe lafiya ba tare da rigima ba. Idan Amurka ta je za ta yi wasu ƙasashen duniya magana akan magana zaman lafiya da kuma magana zaɓe, za su masu gorin da wani bakin za ku magana, kuma ta ku siyasar da ba ta riga ga inda ta ƙazamci. To gaskiya zai iya shafan haka ɗin.
Kana ganin akwai darasin koyo dangane da wannan al'amari ga 'yan siyasa a Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka?
Akwai babban darasi da 'yan siyasar mu irin na ƙasashen Afirka da Najeriya za su iya koyi game da wannan al'amari da ya faru. ya kamata a iya sauƙaƙa lazafi, wato idan za a yi gangamin taro an baka microphone kasancewa maganarka tana da ƙarfi kai a matsayin shugaba ko ɗan takara ko ɗan siyasa. Bai kamata ba a ce ka kwaso ƙarya da gaskiya ka zo ka tanzara mutane kai kuma ƴanka suna gida zaune cikin AC.
Wace shawara za ka so baiwa 'yan jam'iyyar Republican da 'yan jam'iyyar Democrat dangane da wannan al'amari da kuma batun yaƙin neman zaɓe ma gaba ɗaya?
Kwarai kuwa, so bari in fara da 'yan jam'iyyar Republican. Ka san gobe ne Litinin za su fara gangaminsu na convention ɗinsu wanda za a tantance wanda zai musu takara, da dai an san cewa shi Trump shi ne dan takararsu, amma dai a ka'idance sai sun zauna sun yi wannan gangami sun ce ga wanda aka zaɓa. To, za a yi bayanai kala-kala lokacin da ake wannan gangami na kamar kwana uku da za a yi. So ya kamata a ce an kula da duk wani speech da wani zai gabatar. Yanzu ka san tunda su suna ganin kamar an taɓa su an tanzara su, to mutum ya zo ya karɓi microphone ya yi ta kalame cewa kun yi ƙoƙarin halaka mana ɗan takara, ba ku samu nasara ba, za mu rama ko sai mun ga mun fidda ku daga White House ɗin ku 'yan Democrats. To ya kamata gaskiya a sassauta. Su ma 'yan jam'iyyar Democrat, wato musamman ma masu sharhi a kafafen yaɗa labarai da na wannan kafafen sada labarai ta zamani, wato social media, ya kamata a ce su ma sun saka ma bakinsu linzami, harshensu linzami, domin a samu su ma su sauƙaƙa kalamin da suke game da ɗan takarar Republicans, wato musamman ma shi Donald Trump. To za ka ji an faɗi abubuwa da yawa ko abubuwan da aka kai shi kotu za a yi ta maimaita idan ya sake samun dama ya zama shugaban ƙasa, zai yi kaza, zai yi kaza, zai hana ku zu da ciki, zai hana ku ƴancin kanku, zai sa kaza. To irin waɗannan kalaman su suke kawo tunzara mutane irin waɗannan.
Hassan Sallau Jibiya kenan, wani mazaunin Amurka mai sharhi kan harkokin yau da kullum a hirarsa da abokin aikin Ibrahim Garba. Yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
A wannan mako ne ake sa ran jam'iyyar Republican za ta ayyana tsohon shugaban Amurka Donald Trump a matsayin ɗan takara a hukumance, kwanaki bayan da ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin kashe shi a wani taron gangamin siyasa. Tuni aka ƙarfafa matakan tsaro a garin Milwaukee wanda ke ɗaukar bakwancin wannan babban taro na Republican. Hankali dai ya koma a garin na Milwaukee, inda za a tabbatar da Trump a matsayin ɗan takara a jam'iyyarsa a wannan mako, wanda aka tsaurara matakan tsaro kafin ya isa nan garin. Hamas ta faɗa a yau Lahadi cewa tattaunawar tsagaita wuta na ci gaba da gudana, kana kwamandan sojan ƙungiyar na cikin ƙoshin lafiya wuni guda bayan da sojojin Isra'ila suka auna Muhammad Daif da wani gagarumin farmaki ta sama, wanda jami'an lafiya a yankin suka ce ya kashe aƙalla mutane 90 ciki har da ƙananan yara. Ba a san hali da Daif ke ciki ba, bayan da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a daren jiya Asabar cewa babu tabbas game da lafiyar Daif ko kuma harin ya kashe shi. Wakilan Hamas ba su ba da wata shaida ba akan lafiyar shugaban nasu, wanda ya shirya harin ranar 7 ga watan Oktoba da ya janyo wannan yaki. A yau Lahadi, rundunar sojan ruwa na kasashen China da Rasha sun fara wani atisayen soja na haɗin gwiwa, a cewar kamfanin dillancin labaran China na Xinhua, kwanaki bayan da NATO ta kira Beijing da wacce take rura wutar yaki da ake yi a Ukraine. Ma'aikatar tsaron China ta faɗa a wata sanarwa cewa a cikin wannan lokaci rundunan ƙasashen biyu sun yi sintiri a yammaci da arewaci da kuma tekun Pacific, kuma wannan atisayin bai shafi batun ƙasa da ƙasa ko na yanki ba, kana bai auna kowa ba. Yar gurguzo na ƙasar Nepal Kada Prasdi Oli ya zama sabon Prime Minister ƙasar a yau Lahadi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Fiona Wamayi nan dudu, da kuma engineer mu ta yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku fatan alheri. Ma'assalam.